الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren Lahadi ne wanda ya daidai da daren 7 ga watan Juma'a sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 30 ga watan Mai shekara ta 2009 wannan shine kasar na 78 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'ar musulmi idan ba a manta ba karatunmu na makon da ya gabata mun kwana ne a cikin babu tayammumi lil wajhi wal kaffaini ko naji mun karance dukkan hadisan babin ko aw za mu tashi babun as-sa'idu at-tayyibu wudu'u al-muslimi yakfihi min al-ma'i Al-Imam Al-Bukhari yace babin da ke bayani akan cewa as-sa'idu at-tayyibu wuri mai tsarki wudu'ul muslimi shine abin yin tsarki ga musulmi yakfihi min al-ma'i ya wadatar mishi ba sai yayi amfani da ruwa ba in babu ruwan abinda wannan babi zai karantar da mu shine idan baka samu ruwa ba ko kuma ga ruwa larurar sanyi ta hana ka amfani da shi ko kuma ga ruwan amma babu abin diba shine kama a ce a rijiya ce amma kuma babu guga a ga ruwan ga guga amma wani katon kumurci wato miciji ya je ya kewaye guga ko ya kewaye bakin rijiyar ko kuma tazarar da ke tsakaninka da rijiyar ko famfo ko kogi ko makamantan haka tazara ce wanda yake kafin ka kaita akwai wasu yan ta'adda ko yan fashi da makami waɗanda suke barazana zuwa ga ranka ko dukiyarka ina fatar an gane to a irin wannan halin sai mala yake cewa to as-sa'idu at-tayyibu in aka samu wuri mai tsarki wudu'ul muslimi shine abin tsarkin musulmi anan yayi amfani da kalmar wudu'u dama wudu'u shine abin alwala ko abin tsarki gwangwani ko butar alwala ana kiranta alwudu'u kasar da za a yi taimama ana kiranta alwudu'u ruwan alwala ana kiran shi alwudu'u wato in aka yi wa wawun fataha in aka yi damma kuwa shine yake zama ita alwalar da kanta to anan abin da mala yake cewa shi wuri mai tsarki shine abin yin ainihin wato alwala abin yin tsarki ma'ana wurin yin taimama ga musulmi yakfihi min alma'i ya wadatar mishi tunda bai samu ruwa ba wa qala al-hasan al-imam al-hasan al-basri yace yujzi'uhu tayammumu ma lam yuhdith wannan taimama ta isar mishi ya ci gaba da yin salloli da ita matukar dai bai yi kari ba ma'ana mutun ya dangwala ƙasa yayi taimama sai yayi sallar azhar shin in yazo sallar asar sai ya sake taimama a'a wannan taimama ta isar mishi matukar dai bai yi tusa ba bai yi kashi ba bai yi fitsari ba janaba bata same shi ba ko haila bata same shi ba wadannan abubuwan na daga cikin abubuwan da malaman fiqh suke nufi da kari kari dama an ka karanta ko da ishmawi ko ahlari zaka ji sun ce akwai babba akwai karami mana me ke kariya tsarkin jikinka janaba tana kariya tsarkin jikinka haila tana kariya tsarkin jikin mace wance sannan kuma fitsari kashi tusa na kariya ainihin tsarki din to shine mallan anan abin da yake cewa al-Hasan al-Basri yake cewa taimama ta isar wa wanda yake da ita taimama din matukar dai ba kari yayi ba domin ita taimama jama'a tana tsayawa matsayin alwala ne ya kamata in tsaya in yi bayani malaman fiqh suka ce idan mutun yayi taimama guda daya in yayi salla daya to ana neman shi da in zai yi salla ta gaba ya sake maimaita taimama wannan sake maimaita taimama idan suna nufin wajibi ce to babu dalili akai in kuwa suna nufin mustahabbi ce to ai wannan asali ma mustahabbi ne ma'ana idan kai sallar azhar da alwala idan ka zo za ka yi la'asar an so anan ma mustahabbi ne ka sake yin alwala shine alwudu'u ala alwudu'i nurun ala nurin hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi idan kun fahimci wannan jama'a kenan mutumin da yake da alwala in yazo zai salla zai iya yin salla da wannan alwala ko matakar bata kare ba haka mutumin da yake da taimama in yayi sallah in yazo zai sake yin wata sallar zai yi da wannan taimama matakar bata kare ba to amma idan ya sabunta taimama fa to wannan kuma ya zama daidai kamar yadda in ya sabunta alwala wannan ma ya zama daidai ina fata an gane wannan asari na al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam Abdul Razzaq da al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba sune ainihin suka fitar da shi da isnadi ingantacce haka nan kuma al-Imam Hammadu dan Salama shi ma ainihin ya ruwaito shi a ka'ida idan kana karatu a cikin harkar fiqh ko a cikin hadisi kaji an ce wa qala al-Hasan al-Hasan ya ce ba al-Hasan dan Sayyidina Ali ba sahabi a'a al-Hasan anan al-Hasan al-Basri tabi'i ne daga cikin ainihin almajiran sahabbai Allah ya kara mishi yarda wa amma ibn Abbas Abdullah dan Abbas yayi limanci wa huwa mutayammimun al-hali yana da taimama abinda wannan asarin yake nunawa halaccin yin sallah da taimama ya zarce har zuwa halaccin yin limanci da taimama babu abinda zai hana jama'a me yasa saboda ita taimama madadin alwala ce maganar da wasu malaman fiqh suka ce bai halatta mai taimama yayi limanci ga mai alwala ba wannan doka ce wanda ba ta da dalili a cikin alqur'ani ko sunna dan haka mai taimama zai iya yin limanci ga mai alwala da ainihin mai taimama dan uwan shi babu laifi akan haka domin anan asarin mutlaqi ne asarin ibn Abbas anan yazo ne sake babu kaidi ba ce yayi limanci ga masu taimama ba ya dai yi limanci a halin yana da taimama kaga ko babu lazimi a ce duk waɗanda za su bi shi kuma sai an bi an kirga su cewa to sai dai fa mai taimama har mai alwala zai iya bi ko mun fahimci wannan da kyau wannan asari al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi da isnadi ingantacce a cikin littafin al-Musannaf haka nan al-Imam al-Baihaqi wa qala Yahya al-Imam Yahya ko ibn Sa'id al-Imam Yahya ibn Sa'id yace la ba'sa bis-salati babu laifi da ainihin wato ayi sallah ala sabkhati ga kasa wato ko ga kasa akan kasa wadda take da dandanan kanwa kasa ce wadda take da dandanan kanwa to babu laifi ayi sallah akan ta sai kuma yace wattayammum biha kuma babu laifi ayi taimama da ita ina ma'anar wannan maganar shine kasa ce wadda asalin ta sai zama ita kasar tana da dandanan kanwa ko dai dan akwai kanwa a yanayin wannan wuri yana daga cikin abubuwan albarkatun kasa na wurin ina ma'anar haka kenan yanzu in kana garin Wari ko Safele a cikin jihar Delta idan sallah ta kama ka haka siddan a gari ko a ina ne kana aje goshinka a kasa sai ka jurin yana kanshin man fetur ko gas sai ka dauka ko an yi gyaran wata mota ne a yanayin kasar wurin ce haka Niger Delta nake magana kowa ya fi gane sai an ce Niger Delta yanzu ina fata an gane in kaje kana sallah a Niger Delta hakan nan sai ka ji wurin na kanshin kananzir ko fetur ko gas ko makamancin haka ba zubawa akai ba a yanayin kasar gurin ne abinda malamai suka ce duk abin da ya kasance albarka ko arzikin kasa ne a karkashin wuri sai ya harbi wurin to wurin bai baci ba da taimama ko da sallah ruwan wurin bai baci ba da wankan janaba ko da alwala ina ma'anar haka da zaka je yanzu ka ainihin hakari jiya a garin Wari ko Safele ko makamantan haka bayan kwana biyu sai kaga ga ruwa garei garei amma kuma ruwan yana kanshin man fetur ko kalanzir ko gas ina hukuncin kai alwala da shi mun karanto a baya babu laifi a tsohuwar anguwa ce kamar irin Muciya Daurawa Marmara wadda ta shekara 50 ko 30 ko makamantan haka kwatoci sun dade a garin har sun shiga cikin kasa sai ka haka sabuwar rijiya a yau bayan kwana bakwai sai ka ga garuwa gare gare a ido amma in ka ibo zaka sansana zaka shake shi ko alwala ko makamantan haka sai ka ji yana warun kwata malamai suka ce babu laifi domin kasar wurin ce ta riga ta saje da wannan abu da ya same ta ko kun fahimci wurin amma da an gano cewa ruwan kwata ne ke dira kai tsaye cikin rijiyar to wannan bai halatta ba haka kainuwa kainuwa ita ruwan ne yake haihuwarta shine zaka ga malaman fiqh suna cewa haka duk abin da ruwan ya haifa sai shi abin ya dawo ya gurbata dandano ko launin ruwan sai su ce ba laifi me misalin haka shine kainuwa ruwa ne in ya dade sai kaga yayi gansa kuka nan sai ga wata nau'in kuka ta fito ita ce kainuwa da shan Allah kenan ina fatan an gane wannan kainuwa sai ta fito sai ta kuriya fatau in ka ɗibo wan a ido haka sai ganin shi kore to zaka iya alwala da shi me yasa suka ce tsutsan nama tsutsa ce ba haka ba Hausa yace ba ai tsutsan nama nama ce don tsutsar me ya haifi tsutsar ne nama to san makal amma magana Hausa ce wannan amma ta yi kama da magana fuqaha'u ne shi ruwan shi ya haifi kainuwar sai kainuwar ta juyo sai kuma te me sai ta gurbata dandanan shin daci ko kuma ya rinka menene har yanzu shi wannan ruwa har yanzu ita kainuwar hukuncin ta daya da ruwan haka kifi ne a cikin ruwa ba daukan shi akai aka saka ba kifaye ne a cikin ruwa sai suka yi wasa sai ka dibo ruwan sai ka ji yana karnin kifi zaka iya alwala da shi domin asali kifin yana rayuwa ne a cikin ruwan da daukan shi akai aka saka shi daga waje to nan ne matsala a kwadi ne suke wasa a cikin ruwan da a cikin shi suke rayuwa sai ka dibo sai ka ji yana karnin kwado sai dai kyama fa da tsantseni ya hana ka amma a shar'ance zaka iya alwala ko wankan jira da shi ina fatan fahimta ma Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan sarin jama'a hatta in hajirin bai tije shi ba qala haddathana muddadun qala haddathani yahya ibn sa'id qala haddathana ufun qala haddathana abu raja'in an imrana qala kunna fi safarin ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa inna asrayna حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لم يقظ حتى يكون يستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلم استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدا بالوضوء فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما فتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا ثم قال اذهب فابتغي الماء فانطلق فتقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين مما إن على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت عدي الماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوف قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنينا فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه الحديث قال فاستغلوها عن بعيرها ودعا صلى الله عليه وآله وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المدتين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والصبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه قالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام الله أكبر جماعة وننا دقيتكين حديثي ما ستصوّت عند الإمام البخاري يرويتو أتكين ونن ببلتا في ناشب البركة الإمام البخاري يتي حدثنا مسدد بب مالمي مالم مسدد واتو مالم ميقم دكتر قال يتي حدثني يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان يا كرنت الدني حديثي شيكو يتي حدثنا عوف يا أينهم بام حديثي قال عوف يتي حدثنا أبو رجاء الإمام أبو رجاء تابعين شما ببا يا بام حديث ديكر بوشي عن إمرانا لغا إمرانا دون حسيني وانا إسناد زي زمد دمتا نان أينين واتو كوفان قال يتي كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمرانا دون حسيني يتي منكسن چي أوتت فيا دمك ييت دمان زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا أسرينا kuma ita tafiyar da daddare muka yi ta subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam alisra shine tafiyar dare yace wa inna asraina ita tafiyar mun yi ta da daddare ne hadisi yazo sahihi a cikin littafin sunan abi dauda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace alaikum bidulja fa innal arda tutwa bil layl yace in za ku yi tafiya ku rinka yin tafiya din da daddare yace saboda da daddare ana takura ƙasa ana takura tan kaje ka samu malaman kimiya da fasaha na yanayin ƙasa za su baka labarin yadda ƙasa take takuruwa da daddare babban sirrin shine zafin rana yana bankara ƙasa to in dare babu zafin rana sai ƙasa sai ta koma sai ta hade sai zama kilometers da aka kirga da daddare inda za a kirga su da ainihin rana sai a ga da rana sun fi tsawo da daddare sun ragu ka gwada wannan ka gani a yau da nake magana da daddare ka taka motar ka tafi Kaduna kai landmark kai alama cewa daga gwargwaje ka samu wani dutse da zaka tsaya ko gidan mai ka danna mitar motar ka yadda za ta koma 00 ka sharba ka tafi kawo kai landmark in ka je kawo ka bari gari ya waye karfe 12 ko karfe 1 na rana ta yi ka sake takowa daga wannan wurin ka dawo iya inda ka tashi sai ka ga karin kilometers sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yafi kowa gaskiya duk duniya da lahira saboda Allah ne yake magana da shi daga saman bakwai sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita tafiyar dare din da annabi yace ayi shiryawa ce zuwa ga abin da yafi idan da matsala kasar ku ba security ba sai ku yi da rana ku sha zafin rana ku kara kilometers an ce tafiyar lafiya hanyar lafiya abita da shekara ba wai da kilometers ba ko da shekara za kai kana tafiya inda zaka kai lafiya yafi ka je da daddare kana son kai wannan sunna ka sha duka a kwace maka duk kudin naka da zaka waye gari kana abin nan ina fata an gane eh annabi yace ku rinka yin tafiya da daddare to yace wa inna asraina mun yi tafiya da dare ne hatta kunna fi akhiril layli har sai da muka kai karshen dare muna tafiya waqa'ana waqa'atan sai muka shiga wani hali mai dadi shine in ka kwana tafiya idan asubata tun karo sai ka shiga wani hali mai dadin bacci cece la waqa'ata ahla inda almusafir minha babu wani hali mai dadin bacci ga matafiyi irin wannan halin shine ka kwana tafiya karfe 4 na asuba sai ka ji wani dadin bacci gagari yayi sanyi komai yayi lip yana son ya faɗi wata magana ne dan sahabbai sun iya bada labari maganar da yake so ya faɗi annan a wannan riwayar bata bayyana ba ita ce a wannan lokaci da suka ji ga bacci ya dame sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna so su kwanta manzon Allah ya ce musu ina ji muku tsoron alfijir ga alfijir ya kusa fitowa in kuka kwanta za a makara sallah suka aka sake gaba suka ce ya manzon Allah za mu bacci manzon Allah ya sake faɗa musu haka sallallahu alaihi wasallam suka sake sake Imam Malik ya ruwaito wannan a cikin Muwatta can sai Bilal Bilal babban bawa kenan Bilal sai ya ce ya manzon Allah na lamince muku ku kwanta shikenan da manzon Allah da sahabbai sai suka kwanta Bilal sai ya jingina da bango ya jingina da bangon yamma yana fuskantar ainihin alqibla gabas ma'anan alfijir ya fito sai ya ainihin tashi shikenan nan da nan akai bacci can Bilal daga tsaye sai dan zauna to daga zama kuma sai dan kashin gida shi ma Bilal sai bacci shine annan labarin da bai zo ba anan sai yace fama ay qadana illa harru shamsi babu abin da ya farkar da mu sai zafin rana rana ta fito hantsi hayya wa kana awwala man istayqadha farkon wanda ya tashi fulanun shine wani thumma fulanun sannan wani thumma fulanun sannan wani yusammihim abu raja'in me riwaya shine auf yace Abu Raja'in di ya ambata mun sunan su fa nasiya aufun sai dai shi aufu ne ya manta kun gane almajirin almajirin Imran duk an fada amma shi ya manta Raja shine almajirin Imran ya sunan mutane 1 2 3 waɗanda su fara ta amma shi aufu waya yace sai ya manta thumma Umaru ibn al-Khattab ar-Rabi' yace Umaru dan Khattabi shine na hudu shi wannan wato aufun bai manta shi ba wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idana to yana cikin sallallahu alaihi wasallama manzon Allah idan yayi bacci lam yuqadha tashin shi hatta yakuna huwa yastayqizu shi in ya tashi da kanshi amma ba a tashin shi wannan daga cikin ladabi da ainihin manzon Allah ya karantar da su kuma sunta to amma meye dalilin manzon Allah yana bacci ba a tashin shi sai suka ce li anna la nadri ma yahdusu lahu fi nawmihi saboda bamu san halin da yake ciki ba bamu san me yake faruwa ba a cikin wannan baccin Allah yana magana da shi ne wahayi yake ake biyaya al'amari shi yasa in yana bacci ba a tashi shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam mastayqadha umar yayin da umar ya farka waraa ma asaban nasa a cikin wata riwaya aka ce sayyidina abubakar ne siddiqu shine ya fara tashi sannan aka ambaci saurawa na wana wana sannan umar shine na hudu to umar ya farka jama'a wa kana rajulan jalidan mutun ne barga barga ma'ana abin da ake nufi barga barga ai mai manya manyan kasusuwa irin wanda zaka ganshi din nan bawo bahaushe yana cewa bawo in yadda ke ka irin 1 blow 7 die sai ka su maso 7 sannan ga abin ina fata an gane shine wa kana umaru wa kana rajulan jalidan aka ce mutun ne barga barga wato mutun ne mai karfi umar fa kabbara to a cikin wata riwaya ta sahihul bukhari aka ce kuma yana da babban murya gashi kato ga kuma babban murya warafa sautahu bitakbiri sai umar ya daga muryar shi da kabbara yace Allahu akbar fama zala yukabbiru umar yayi takabbara bai daina ba wayarfa sautahu bitakbiri kuma yana daga muryar shi da kabbara hatta istayqadha bi sautihi annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya farka saboda ya ji muryar umar kun ga Umar yayi wayo wato shi dai bai tashi manzon Allah ba me ya rinka yi kabbara domin ita kabbara dama tana daga cikin lafuzan kiran sallah ba kiran sallah yayi ba kabbara yayi ta yi kagan an ce me yasa ka tashi sai ce a kabbara nayi ina fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam mastayqadha yayin da manzon Allah ya farka shakau ilaihi allazi asabahum sai suka faɗi abin da ya same su ma'ana kaga mun makara ya manzon Allah sallar asuba gashi ba mu yi ta ba har rana ta fito har hantsi ya fara zafi naka ce hantsi ya fara zafi a yanzu lokacin agogo an kai karfe 7 8 ko kuma ma karfe 9 qala sai manzon Allah yace la baira babu komai aw la yadiru ko kuma haka ba zai cutar da ku ba ba komai ai ba da gangan ku kai ba wannan dalili ne akan idan musulmi yayi bacci har bai sami yin sallah akan lokaci ba babu laifi to sai dai shi musulmin sai ya kokari yayi taka tsantsan kar haka ya zama dabi'a shi tare da cewa a cikin mutane akwai wanda abin a jinin gidansu yake ya zo a cikin hadisin da muke ishara ran nan da muke karatu wata mata ta zo ta kawo kukan mijinta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah mijina kullun na tashi sallah da daddare sai ya rufe ni da duka idan ina azumi ya buge ni ya karya azumin sannan kuma baya yin sallah asuba sai rana ta fito kaga kuka uku akan shi to da yake manzon Allah ya fi kowa iya adalci da alƙalanci duk duniya jama'a sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce ashe wani dan wuta ne ashe wani kaza a'a sai manzon Allah ya ce alayya bizauji domin a ka'ida galibi ɗabi'ar dan adam in dan adam ya zo kawo ƙara yana gyaggyara magana dan te daɗi ta ɓangaren shi ɓangaren ɗayan ya ɓaci sai manzo Allah ya ce a je a zo da mijin aka zo da mijin aka sa ta ta maimaita shakwarta sake faɗin abin da kika faɗi a ɗazu nan ma akwai hikima kai alƙali karka maimaita ka ce wannan ne kike ƙara shi ne mijinki me kika faɗa mana ɗazu sai ga kuma ta ɗan fara goga hijabi tana cewa dama dai wallahi ina sallah ne to wani lokacin dai sai kuma ya hana faɗi yaya kika faɗa a ɗazu haka zaka ga ko yara in ka saba mu'amala da su in yazo babu kaga wani mun kaza wallahi tallahi sai kace okay je ka zo wancan yazo din in yazo sai kace sake maimaitawa a dama dai ina shara ne shine nazo wucewa sai kin sa manzo Allah yace duk wanda ya kawo mun kuka daga cikin ku ya ji tsoron Allah yace saboda ban san gaibu ba in na yanki gaskiyar wani na bashi wuta na yanka mishi dan manzo Allah ne ya hukuncin ya zama bai san abin da ya faru bai hukunci da abin da ya bayyana ne ranar lahira wuta ce zaka ci cewa manzo Allah ne ya hukuncin ya baka gaskiya bata tabbata gaskiyar taka bace saboda yayi da abin da ya bayyana ne kamar alƙali ne da mai alƙali yake hujja da sheda da dalilan da suka bayyana in ya zama kai kafi iya magana wani ya fi iya gyara hujjar shi ya gyara kan shi ya gyara ayoyin shi ya gyara hadisan shi in ya gabatar da su sai a ji kamar shi ne da gaskiya a halin zalaka ce kawai zalaqatul lisan yana da karagade ne da dadin murya da iya magana wannan mata da ta maimaita wannan abu sai manzo Allah ya ce kaji abin da matarka ta ce haka ne sahabbai ba sa ƙarya jama'a ba sa munafunci me yace sai yace duk abin da ta faɗa haka ne duk da haka manzo Allah bai ce ashe kai dan wutar sai yace meye dalilin ka haka ake yi ta tashi tana sallah ka hana ta sallah ta tashi tana azumi ka hana ta sannan ba ka yin sallah sai rana ta fito idan malaman birni ne yanzu aka kai musu wannan fatawar tuni za su taka shi jahannama kafin ayo abin amma kaga manzo Allah duk da yayi ikrari sai manzo Allah yace meye hujjar ka sai ce dangane da sallar dare kullun kwana take sallah sai ta banni ni kadai akan gado to kagan kai balagagge ne ka fahimci me yake nufi ba sai an yi maka fashin bagi ba da rana kuma ta wuna azumi kullun azumin nafila take to yanzu don Allah wannan kai me ka aura da rana ta wuna azumi da daddare ta kwana sallah to ba gwamnati ta tafi binnin Qudus ta je ta shiga itikafi ba har Allah ya hada ku a lahira ina fata an gane don ma'ana kai dai ba mata kake da ita ba sunan ta Abida ina fata an gane iman Abida ibada kawai laila nahar na biyu me yasa kake tashi bayan rana ta fito me yasa baka tashi kana sallah asuba sai ya ce ya manzon Allah duk gidanmu haka muke ba ma iya tashi bacci asuba sai rana ta fito sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sadara uku sai maganin matsalolin yace daga yau kada ta sake yin sallah mijinta yana nan daga yau kada ta sake yin azumin nafila mijinta yana nan har sai ya bata izini sai ce kai kuma duk sanda ka tashi sai kai sallah wannan sallan lokacin ne lokacinta a cikin sadara uku manzon Allah ya maganin matsalolin ma'ana in abin ya zan yafi karfin ka ka rasa yadda zaka yi amma bari ku ji daga cikin sirrin da ke sa mutum ya rinka tashi da wuri a lokacin sallah, shine ya rinka kwanciya da wuri. Daga cikin sirrin shine yin alwala da yin addu'o'i a lokacin kwanciya. Idan ka je kawai kai alkafura ka fada kan gado baka yi addu'a ba, baka yi alwala ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai shedan ya zo daidai kiyaka ko daidai kunnan ka sai wani kulli ya ce alaika naumun tawilun ko alaika laylun tawilun, ya ce ita yin bacci akwai sauran dare. Shedan ne jama'a, dukkan wata hutuwa ta mu duk inda muka taka muka daga kafa shedan yana nan yana bin mu dan dai ya ga yi mana asara addini, yi mana asarar lafiya, yi mana asarar dukiya, ya lalata mana imani. In ya rasa fa sai ya rinka kai ka ainihin wato ibadar da za ta zama ta ƙarshe. Kadde ga ka ba nan ka matsa, ba dai ka matsa sai ka yi sallah ba, eh to sai ya sa ka rinka yin makararriya ko dai ya samu ko da cikin wailul mutaffifina ka samu ka shiga, ko da baka abin nan baka shiga wuta gaba daya ba, to ka dai samu dai a dan azabtar da kai. Allah da kanshi fa ya ce la a cikin alqur'ani yace inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa, maƙiyinku ne kuma ku dauke shi maƙiyi din. In kun fahimci laccocinmu da muka taɓa akan duniyar aljanu da shaidanu, sai da muka bayyana cewa dukkan shaidani na aljani yana da manufa guda biyu akan dan adam. Manufar farko a nan duniya yake so ya cimma, manufa ta biyu ita ce babba a lahira. Manufar farko a nan duniya ta kasu kashi hudu zuwa biyar, ya raba ka da imaninka, in ya samu yadda yake so ka zama kafiri. Wa qala ash-shaytanu lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka, abinda yake so kenan ka kafirta. Idan haka ba ta samu ba fa sai ya kokarin idhaful iman, ya raunana imaninka. Mataki na biyu kenan, kana kasalar sallah, kana kasalar azumi, baka jin dadin karatun qur'ani, ayyukan alheri baka so kai, shine duk abin da zai kai ka raunin imani sai kai ka mataki na biyu kenan. Mataki na uku in ka gagara anan sai bullo maka ta lafiyarka. Yau ya sa maka ciwon kai, gobe ya sa maka kaza, jibi ya sa maka kaza, gata ya sa maka kaza, in ka gagara ta nan sai bullo maka wajen dukiyarka, yazo ya cinnawa gidanka gobara, ya cinnawa motarka gobara, ya cinnawa shagon kasuwarka gobara. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da kashe jaba. Jaba manzo Allah yace ku kashe ta, yace saboda zuwa take shedanu ke aiki da ita, sai ta je duk inda ta galla gwani akwai wuta a jiki sai ta yi ta kokarin jawo shi, sai ta zo ta saka shi inda gobara za ta kama. Manzo Allah yace a kashe ta jaba, ma'ana ma'aikaciyar shedanu ce. Ina fata an gane. Ya kona maka gida, a'a haka ba za ta samu ba, yi maka satar dukiya. Ina fata an gane. Jaba dai ai tsaka matsalar ta daban ce. Jaba, wannan hadisi akan jaba yana nan nan cikin Bukhari. Jaba tsakana ta daban, tsaka ita tana hurawa Annabi Ibrahim wuta ne a lokacin dan wutar ta kama da bakin ta wanda yake da poison, wannan hadisin ta daban shi kuma, duk suna nan manzo Allah kenan. Ba ran nan mun fada ba, mun ce manzo Allah biology shi biology plus ne, ya wuce din na masu biology sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Idan haka bata samu ba fa shine sai yayi kokarin da zaka mutu ya takura bakinka ka kasa fadin kalmar shahada. Wadannan sune manufofi, manufa daya ta nan duniya wadda ta kasu biyar. Shi yasa Annabi yake addu'a wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu indal mauti, Allah ka tsare ni kada shedan ya buge ni lokacin mutuwa. Shedanu sukan zo su buge mutun ya suma daidai sadda rasuwa za ta zo, ajali kuma in ya zo Allah ba ya jinkirtawa, sai ka mutu kana cikin al-ghaibuba, baka cikin hayyacinka, kawai bukatar shi kada ka zan kana cikin hayyacinka dan karka fadi la ilaha illallah. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Abu Dawud da Ibn Majah da Musnad al-Imam Ahmad. Jama'ar musulmi, wannan ita ce manufa karama ta shedan, manufar babba fa innahu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'iri, duk gwagwarmayar da yake a nan duniya ita ce dan su hadu a wuta da shi da jama'ar shi. Idan kuka fahimci waɗannan abubuwan jama'a, za ku gane fassarar waccan aya da Allah ya ce maƙi ne ku ɗauke shi maƙi. duk mutumin da ka tabbatar cewa wannan bindiga ce a jikin shi kuma zai harbe ka, zaka saki jikinka kawai kana salati, ko ko zaka danyi wata harka, zaka danyi wani motsi, to kiyayyar da shedan yake maka yafi mutumin da ya riko bindiga ko makami da zai kashe ka, domin wannan ranka yake so ya raba da gangar jikinka. Amma shi wannan babbar manufar shi ita ce ya raba ka da imani don ranar lahira ka shiga wuta. Saboda haka jama'a, lallai ne a kafa kasurgumar kiyayya da gaba tsakanin duk mai imani da ainihin shedan. Kuma hanya kwaya ɗaya ce, ita ce me? Ka saurari Allah, ka saurari shi shedan. Duk sanda ka ƙi sauraren Allah, to ka saurari maƙiyin Allah kenan. Ko kun fahimta? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na'am. Na'am. Ita ainihin alwala din da zikirorin ai ma suna hana shedan din ya samu zuwa wajen yi maka kullin ne. Domin ai ayatul kursi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ta a kowane dare, Allah zai kawo mishi mala'ika da za su tsare shi har gari ya waye, wanda ya karanta da gari ya waye, Allah zai tsare shi har zuwa rana ta fadi. Ai kaga an tsare ka ne daga shedan mai kawo gare kan balle wannan kullin. Ina fata an gane. Sannan malamai suka ce daga cikin hanyoyin da zaka taimaki kanka wajen samarwa da kanka tashi a daidai lokacin da ya kamata sallah asuba, shine ka rinka baccin rana, dan ya zama baccin dare ba zai zo maka bane cikin matukar bukata da azababiyar damuwa. Wato baccin na dare zaka yi shi a cikin nishadi ne, ba wai ka je ka wuni tun daga safiya har dare baka bacci, baka yi bacci ba, me zai faru in dare in ka kwanta sai ka ji kaman mushe, saboda duk gajiyar rana ta hadu a kanka. Amma in ka samu ka dan huta bayan sallar azhar zuwa sallar la'asar, ko kuma kafin sallar azhar, duk kailula ce ta zo a cikin hadisi sahihi. Imam Muslim ya rawaito hadisin da sahabbai suka nuna suna yin kailula kafin azhar, ma'ana kafin sallar azhar ana iya yin kailula, sannan bayan azhar zuwa kafin sallar la'asar ana iya kailula, shine bacci da zaka danyi minti 10 minti 30. Hadisi kuma ya zo sahihi a cikin kitabu Tibbun Nabawi na al-Imam Abu Nu'aymin. Annabi ya ce kilu fa inna shayatina la taqilu, ku rinka yin bacci da rana domin shedanu ne ba sa yin baccin rana. Dan haka da ranan ka kwanta ka danyi bacci, in dare sai ka ji baccin dare din ba zai zo maka cikin azababiyar damuwa ba, nan da nan da an ce wani tashi sai kawai kaga kai salati ka tashi. Amma wana tashi ka ce bai kawo ba, ko to shikenan za zuwa kagaji. Na fata an gane. Yawa, na'am. Shedanun aljanna, mece ai da yace kilu fa inna shayatina la taqilu, shedanun aljanna su yake ne. Aho, to na gane, wai kada a ce waɗanda ba sa bacci rana shedanu ne, a'a, shedanun aljanu su ne ba sa bacci da rana. Ai asalin hadisin ba ya zo ba ne domin umarni na wajabci, umarni ne na irshad, wato ana baka shawara ne, shawara ake baka ba dole ba ne. An taɓa samun wani ɗalibi a jami'ar Islamiyya a Madina wajen shekara 30 da ta wuce, da katifan shi a lecture theater, lokaci yana yi sai ce kilu fa inna shayatina la taqilu, sai je jefar da katifa shi a baka abin nan. Wato in ka rayu a rayuwa ta atmosphere ta ilimi, sai kaga wasu irin mutane da an rasa yadda za a yi da su, an rasa yadda za a yi da shi a duniya. An lokacin bin bazin vice chancellor aka kira shi aka yi mai nasiha, yace a hadisi da ya tabbata, aka ce daga annabi yace, eh, yace to bayan ma shi zai aiki da shi sai ya isar da sakon annabi. Ana cikin lacca sai ya ce kilu fa inna shayatina la taqilu, sai ya ja katifa shi kawai sai ya miƙe. Wato kullun na gaya wa mutane haka ake rayuwa, masu tsaurin ra'ayi da masu sassaucin ra'ayi, kowa ya riƙe ra'ayin shi. Amma in ka ce dole, ga sayyidina Umar ya fi kowa zafi cikin sahabbai, in za a bar Umar kullun gari ya waye sai ya sara kan munafiki. Amma sai manzo Allah ya ce a dan saurara. Haka aka yi ta tafiya a ja su ja, saboda suna da amfani. Su ma masu tausasawa suna da rana, dan ran da kuka canɓalo ta ku masu zafafawa, ba ku ake turawa sulhu ba, waɗancan ake turawa.
saboda haka haka ake tafiyar wasu su ja wasu su taka. Allah ya taimaka. Gashi nan shine yake cewa ai abin da yake ji musu tsoro, dan haka yace la daira, babu komai, aw la yadhir, ko kuma ba zai cutar da ku ba, irtahilu. Amma sai annabi yace ku tashi daga nan wurin. A cikin riwayar Imam Malik cikin Muwatta sai annabi yace saboda akwai shedanu anan, akwai shedanu su suka ja aka makara. Kun ga jama'a abin da muke fadin kenan, in ya zama shedanu ba su kyala manzon Allah ba, waye ni da kai? Sallah ike yi sai sahabbai so ga ya kai cafka haka, da kai duk da sallah suka ce lafiya, yace lafiya kalau, wani shedanin aljani ne ya ruko bakin wuta zai buga mun a fuska. A sallah kenan manzon Allah kenan, balle ni da kai da wance da wane. Shi yasa kadai hanya da zamu bi mu samu tsari shine Allah, kuma babba hanya shine Qur'ani, shine sunan Allah. In zaka rufe kofa ka ambaci sunan Allah bismillahi, zaka dibi kudin ka zaka saka a akwati bismillahi, kudin ka aljihu bismillahi, ka rinka neman shield and protection, tsari da garkuwa da sunan Allah. In ba haka ba, wallahi ba wanda zai iya da shedan. Tunda a ina annabi Adam yake? A aljanna. Aljanna security ta yafi duk wani ofishi na EFCC yanzu, haka ne ko ba haka ba? Amma yaya akai shedan ya sadada sai da yaje mugun aiki a aljanna kenan? Balle ni da kai muna yawo ne alal hawa'i mubasharatan, din da ya ga dama kawai zai cafke kai jefa inda yake so, ya wuce sake cafka wani. Adam da Hawwa'u a cikin aljanna suke, amma shedan bai dai ba tsammani ba, sai da yaje yayi mugun aikin shi. Sai fa jama'a a rinka yi ana neman tsari, kuma babban neman tsari shine yawan karatun alqur'ani, yawan komawa ga Allah, sai kaga Allah ya tsare mu. Amma wallahi in ba haka ba, ƴaƴanka, matanka, dukiyarka, shagonka, jalinka sai su tafi su je su cire kuɗi a account ɗinka na banki, yana da account number ɗinka, yana da pin ɗinka na ATM, kana nan kana bacci ya ɗauki ATM card ɗinka ya je ya sa ya zari kuɗi, kuma su yi ridin cewa ranar kaza ga watan kaza da wannan katin with the same code number the secret pin ɗinka ya amfani da su. Suna da ilimin technology tun zamanin Annabi Sulaiman, lokacin mu Annabin mu ma bai zo duniya ba, amma kawai tsarin mu da su shine Allah. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Manzo Allah yace babu komai, amma ku tashi daga nan. Fartahala, sai manzo Allah da kanshi ya tashi. Fasara ghaira ba'idin, sai yayi dan tafiya yar kadan haka ba da nisa ba, ma'ana an tsallake inda shedan din yake. Thumma nazala, sannan sai manzo Allah ya sauka ya tsaya. Fada'a bil wudu'i, yasa aka kawo ruwan alwala. Fatawadda'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala. Wa nudiya bis salati, sai aka kira sallah. Dalili ne akan cewa idan dukkan masallacin nan mun makara, ba mu yi sallar azhar ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba a lokacin da muka saba yi ba, saboda wani uzuri, idan muka zo zamu kira sallah kamar yadda muka saba. Amma idan asalin kiran sallah da aka yi a masallacin nan an yi aka yi sallah, idan ka zo za ka yi sallah yanzu ba za ka sake maimaita kiran sallah ba. Wancan hadisi da Bukhari da Maliku suka ruwaito shi, da annabi ya ce duk sanda ka zo za ka yi sallah to ka daga murya ka kira sallah, yana maganar in sallah ta kama ka a daji. Lafazin hadisin haka ya ambata. Amma a cikin gari an riga an yi sallah azhar, ka zo za ka yi sallah azhar ka tada kiran sallah sai ka rudar da mutane. Jihadi ne ko kuwa sallah ce? In sallah ce, wace irin sallah ce? Karfe 3, domin kai karfe 3 ka zo. Idan karfe 9 na safe ne ka makara, to sallah ce ta juma'a za ka karfe 9 ta su albani, ko kuwa sallar walaha ce kuma kake kira mata sallah, kaga ka rudar da mutane, kuma ba ranar juma'a ba, sai zama ka kawo wani rudani a cikin al'umma. A ƙarƙashin wannan malamai suka ce kadai ana iya kiran sallah ne a irin wannan halin, domin tafiyar da liman da ladan duk an makara da mamu. Ina fata an gane. Fa salla bin nasi, annabi ya wuce wa mutane sallah sallallahu alaihi wasallama. Falamman fatala min salatihi, da manzon Allah ya gama sallar shi ya idar da sallar shi ya sallama. Idha huwa bi rajulin, sai ga wani mutum guda mu'tazilin ya ware gefe guda ya tsaya. Lam yusallima alqaumi, shi bai shiga cikin jama'a an yi sallah da shi ba. Ku duba yadda manzo Allah yake tarbiyyar jama'a. An idar da sallah ne, sai manzo Allah sai ya ganshi can gefe guda. Ku ji abin da yace. Ma mana aka ya fulanu an tusalliya ma alqaumi, wane me ya hana ka kai sallah tare da mutane? Ko kun fahimci ladabin da nake ishara? Ma'ana manzo Allah bai ce mishi to wato mu ba ka bin mu sallah ko mun zama kafirai ne? Manzo Allah bai haka ba. Idan baka iya da'awa ba, ku ji wannan, idan baka da manner of approach, baka iya magana da mutane ba, sai ka kirkiro wa da kanka maki baka sani ba, mutum ba makiyinka bane, sai ka zo ka faɗi wata kalma wadda daga ran nan zai fara kinka. Saboda haka ka san irin kalmomin da zaka rinka tunkaran mutane da su. Ku ji, da ce mishi annabi yayi, wato mu yanzu nan mun kafirta ne dan haka ka kibin mu sallah, to daga ran nan wani abu zai shiga zuciyar shi. Amma sai manzo ka samu wuri sai kai ainihin taimama, fa innahu yakfika ya isar maka, mahallu shahid da yasa Bukhari ya kawo hadisin kenan. Kun ji manyan malaman hadisi, duk wannan hadisi da muke shan labarai na gaskiya da bayanai da hukunce-hukunce yana kawowa ne domin ya tabbatar da as-sa'idu tayyib. Gashi annabi ya ce alayka bis-sa'idi, idan babu ruwa sai kai me, sai ka samu wuri sai kai taimama ta isar maka. Summa sara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya ci gaba da tafiya domin an idar da sallah ko sai a isa gida kenan. Fashtaka ilaihi an-nasu min al-atashi, sai kuma mutane suka kawo manzon Allah kukan kishi. Jama'a kun ga fal leadership kenan. Idan kai shugaba ne, in ba ashana kai za a zo a ce liman ba ashana, mai hada liman da ashana, kai ne shugaba. Liman ba kalanzir, liman generator ya lalace, dan haka ba a son shugabanci ga rago. Dan san mai karfin zuciya, mai karfin jiki. Allah ya ce wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi. In ba haka ba, ina ruwan manzan Allah da kishin su, su je su nemi ruwa mana. Amma da aka gaba aka gaba sai suka ce ya manzan Allah, kishi muke ji. To shin yana daga cikin abin da Allah ke saukawa da manzan Allah ruwa daga sama ya shayar da mutane? Amma tunda shi ne shugaba, waɗannan na daga cikin nassoshin da suka sa jama'a ku natsu da kyau ku ji. Dan hodiyo da ya tsara mana gwamnati a ƙasar nan, sai ya zo sai ya rubuta wani littafi ya sa mishi bayanu wujubil hijrati ala al-ibadi wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad. A cikin wannan littafin dan fodiyo ya tsara gaba ɗaya yadda ya kamata gwamnati ta kasance: ma'aikatar kula da dabbobi, ma'aikatar kula da lafiya, ma'aikatar kuɗi, ma'aikatar masana'antu, ma'aikatun kaza, ma'aikatar ruwa, duk abin da ya shafi wannan. Wallahi da na nuna wani lecturer mu Bature ne daga Ingila, na nuna mishi fassarar Turanci, yayi mamaki yace waye ya rubuta wannan littafin. Sai na ce mishi wani malami ne a nan Najeriya, sai yace bai yadda ba. Sai na mika mishi littafin, nace je kwana a wurin shi, don littafin ɗin shi fassarar Turanci ce, akwai kuma cikakkiyar fassarar tarihin dan hodiyo a farko. Sai na ce mishi ga tarihin malamin, yaje karanta. Sai yace my god, yace 200 years back, shekara 200 aka rubuta wannan littafin a nan Najeriya, an faɗi di yadda gwamnati ta kasance. Yace dan haka babu shakka, idan sai ya faɗi wata kalma da kansu yace idan makiyanku suka bar ku, ba za a zauna da ku lafiya, ba za a ji dadin ku ba. Dan haka abin da yasa da a ce Bature ya bar mu da abin da ya same mu da shi, kuma an ci gaba da tarbiyyar da ake akanta, da tuna an wuce idda ake. Domin shekara 200 nan da ta wuce, Bature ba shi da waɗannan tsare-tsaren da dan fili Hajji ma aka taho labbaik Allahumma labbaik ce a bakin shi, amma ya zauna ya rubuta musu littafin Ziya'ul Hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkami. Wannan littafi di yadda ya kamata a bada ministoci, gwamnoni, daraktoci editing na waɗannan littattafan, wanda yanzu na gama kusan 100 da wani abu. Abin da nake son nuna a nan shine me, ta iya yiwa ka ce Bature ya kawo mana ci gaba, ba ma shakka a haka, amma ya kawo ci gaba ne ga mutanen da yake ba su ci gaba ba. Amma ma'ana daidai inda gwamnatin su dan fodiyo ta kai da haɓaka a ci gaba na ilmomi da komai, jama'a da an bar mu mun ci gaba, to da wannan tserewar da ake cewa an mana ƙarya ne, da tuni mu ne a gaba. Domin Nana Asma'u tafin sai da na rude, shin wannan wata professor ce a pharmacy ko kuwa Nana Asma'un ce? Sai na ga Nana Asma'un ce, kuma ai tafi professor. Don abin da tayi shine from our local herbs, wato tsiran mu da muke da su, sinadaran da ke cikin wannan abin da annabi ya faɗi, sai ta ce tafasa ma tana da shi, don haka za ta yi. Nana Asma'u kenan, Nana Asma'u kenan. Wanda duk ya iya haka a cikin pharmacy, to ya zama consultant. Sai ka ce waɗannan za su yi. Misali, muna da wani professor, professor ne a nuclear engineering, yana koyar da ɗaliban shi na physics ne, yaya ne za a yi a iya haɗa bama-bamai da sinadaran abin nan? Ba mu da kayan haɗa a nan ƙasa, sai Nigeria ku yi. Ku je ku yi karatun, sai ku zo ku yi abin da yau suke kira transfer of technology. Shi ne transfer of technology. Ku kun je kun karanto ne da irin nasu. In kuka ce sai kun samu waɗannan sinadaran uranium, gashi nan wajen Ashaka, in ka je ka samu duk abin da uranium zai yi, misali wannan irin sinadarin zai yi, sai ka zo ka haɗa da na gida. Ba ruwanka da shigowa, balle ku yi ta rikici da custom, zuwa za ka yi da buhun taki kawai ka je ka haƙo a bayan gari. Kan ku jafa'i, kun ce bokon ma ba kyau. Sai ku zauna kuna ta shushaina. Allah ya kiyaye. Jama'a musulmatocin jama'a, sai manya-manyan gidajen nan, saboda duk wanda bala'i ya taso mishi a nan ƙasar Zazzau, ina zai tafi? Zai tafi fadan mai martaba a Sokoto, fadan mai alfarma a Yola, zai tafi fadan Lamido. Za ka je gidan da mai da talauci da yunwa, gane siyorin ba ɗaya ba ne. Da mutum gidan shi ya rushe, sai ya tafi gidan liman. To liman shi ma katanga shi ta rushe, yana jiran yaya za a yi? Ko kun fahimta jama'a? Gashi nan suka ce manzo Allah kishirwa fanazala, sai manzo Allah ya sauka fada'a, kadawa malaman hadisi kararrawa akan shi, sai su ce a tashi ayi bincike akan shi. Sai su dauko hadisan shi suna karawa da hadisan wasu, da sun samu matsala sai su ce aha, shine. Sai kaji sun zo sun ce wannan siqatun sabtun lakin fihi maqal. A yanzu za a tafi nemo ruwa ne? Ina son anan ku duba adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wahala ta faru, manzon Allah ya kira wani, a wata riwaya aka ce shi Imran dan Husaini ne, sai kuma manzon Allah ya kira Ali, ma'ana sai ya kira dan gidan yaya suna kuka, ashe an kashe uban su wurin yaki ne. Sayyidina Umar ya ce lafiya, tace uban su aka kashe wurin yaki, gashi suna jin yunwa ba abinci. Da ya je sai ya doro wa matar shi, wato Madam Atika, the first lady, tana bacci tsakar dare, ya ce tashi lafiya, ya ce talakawa na jin yunwa, za a je a yi musu tuwo. Inda haka first lady ba wadda za ta aure ka, in ta ji za ka tsaya takarar gwamna ko shugaban kasa. Koko jama'a, a bishe ci kudin jama'a. Kowace budurwa ta ji cewa za a tsaya da kai takara, za ta zo tana yin lallabanka don ka aure ta. She wants to become the first lady, saboda za ta ci banza. Demokuraɗiyya kenan. Amma kun ga shari'a, as-siyasatu shar'iyya, first lady amanan sakatare da minister, ba da gudu zai dauko ludayi ba. Nan da nan aka je aka hura wuta, aka dafa musu tuwo da daddare. Nan gashi da matsala ta faru, manzo Allah ya ce ina wani? Aka ce gashi. Sai ya ce ina Sayyidina Ali, ku ne yan cikin gwamnati jama'a. Haka ya zauna shi ma ya daina ci da mai, sai yana cin gurasa har tana yanka mishi baki busasshiya. Sayyidina Umar, da abin ya kai abukat talakawa, gurasan ma sai suka daina samu, shi ma sai ya daina ci. Ana da batun da musulmi ba su ci ba, ke ma sai dai ki salati ki haƙura. Haka nan musulmi suke yi. Wannan ita ce government of the people and for the people. Amma ƙaryar banza 'yan demokuraɗiyya, Allah ya ƙara watsa al'amarinku 'yan demokuraɗiyya. Ka rushe ne fa, daga shekara goma zuwa yanzu wutar lantarki ta gyaru, ruwan famfo ya gyaru, satar akwatin zaɓe ƙaruwa ta yi ko daɗuwa ta yi ko ragu, ƙaruwa ta yi. Barayi da menene 'yan Niger Delta shekara gokunya, duk wai ƙyallin ƙarasawa ne suka fito suka yi ta yi, tsohuwa da rigan mama. Tsohuwa da rigan mama shi ne ƙyallin ƙarasawa, madadinsa haƙura. Demokuraɗiyya ta yi crash, demokuraɗiyya ta kife. Kira Kaduna, ba kwa iya awa uku kuna program, yanzu sai ka ji shu ba wuta ta ɗauke. Demokuraɗiyya ta yi crash, komi ya lalace. Duk abin da aka yi alkawari jama'a ƙarya ne. In dai demokuraɗiyya ce, ba za ta yi albarka ba. Da mutane ba iyaka, duk bala'in demokuraɗiyya ne. duk inda ake zaune lafiya an aka saka demokradiya jama'a talauci da fatara da yunwa da kwarkwasa da kwarkwata duk sai sun samu annoba iri iri sai ta sauka tunda ake a Najeriya ba a taba shiga kawai ina zaka gane haka ina zaka gane haka a dafa a kawo din dan Allah wani gobe ya dafa ya kawo kaga kowa ya ciwo abincin gidan shi amma ana yunwa domin hakuri akai kawai ba kushi akai ba demokradiya ta yi crash saboda haka da su sune su sardauna da sauransu demokradiya bata bar kowa ba to yanzu me kenan ya kamata sai a dawo asali me asali shine shari'ar musulunci dama nan kasar ita ce shari'a nan dama shari'a ake yi to abin da ya samu ga demokradiya ko kadan ba zai samu ga shari'a ba muna da komai namu a kasar su dan fodiyo da Abdullahi Gwandu da Bello sun rubuta mana sannan muna da malamai waɗanda sun iya za su karanta za su dabbaka ku bamu za a samu ruwan famfo ba kakkautawa ku je kasar Saudi Arabia ku ga wanda suke dan kwatantawa kwatantawa suke amma ruwan famfo kyauta ne a Saudiya gaba daya wutan lantarki jama'a sai ka zama kawai kawai shikenan bayan ki Allah ba za a dan cire ne kawai real 30 kuma daga ran da aka cire mita ta daina gudu ran da ka je shikenan abin da aka biyo ka shi za a hada maka in kuma ka je ka ce wallahi ga halin nake ci kaza 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 sai ya ce masha Allah shikenan kai aje a hada mishi in kasa to ka dauki GSM ne amma dai landline to landline internally kyauta ne wannan kwatantawa fa suke yi annan kasar su dan fodiyo sun samar da absolute security cikakken tsaro mutum zai taso tun ne sun shiga wani irin bala'i wanda ba a taba ganin shi a kasar nan ba jama'a yanzu nan me muke karatu muke a masallaci yanzu a iya shigowa nan duk a kashe mu gaba daya saboda ba tsaro in aka tashi shikenan sai a ce wasu yan iska ne suka taru kawai shikenan an ji an kashe su waɗannan sharrori ne na demokradiya dan haka Allah madaukakin sarki muna tawassuli da alqur'ani muna tawassuli da sunayenka madaukaka Allah ka kara kawo demokradiya cikas Allah kada ka bar damar ido kawai ta haifan mana asibitoci ba magani komai ya rikice mana Allah madaukakin sarki kiyaye Allah ya kyauta mu ci gaba da karatu jama'a karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi gashi nan sai yake cewa kun ji adalci irin na manzon Allah fan talaka sayyidina Ali da shi da wannan sai suka tafi mana sayyidina Ali in kaso yanzu a hierarchy zaka iya cewa shine chief superintendent na yan sandan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sayyidina Ali shine shugaban gashi nan fan talaka sai suka tafi falaqiya imra'atan baina mazadataini sai suka hadu da wata mace tana ainihin wato haya akan raƙumi a tsakanin salka guda biyu salka ita ce akuya ko tinki sai a juye wannan ainihin fata din sai a gyara ta a cikarninta shikenan sai ta zama kamar ainihin wato jaka sai a rinka zuba ruwa haka don haka zuba sai a kawo sai a daure ainihin bakin in aka rataye a sama kafin gari ya waye sai ka ji ruwan yayi sanyi ina fata abin nan sunan ne kawai salka ce guda biyu min ma'in wadda take cike da ruwa ala ba'irin laha akan wani raƙumi nata faqala laha sai waɗannan sahabbai guda biyu suka ce da ita ainal ma'u bai wal Allah ina kika sa amsi hadhihi sa'a tace chapdijan rabona da ruwa tun jiya irin wannan lokacin tun jiya iwar haka ma'ana rijiyar da taje ta dibo ruwa ko kogin tun jiya iwar haka ta dibo ruwan kuma tana tafiya ne za ta kai ruwan garin su tace ai tun jiya rabanmu da ruwa wa nafaruna khulufun tace sauran ƴan uwanmu ma danginmu suna can baya su ba sun ba a zo kansu ba ma wajen diban ruwa qala laha sai suka ce da ita in taliki idan to ji ne jama'a sai ta ga mutane ila aina ina zan tafi qala sai suka ce da ita ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce haka abin yake game da musulmi kada inda ka ji tsoron fadin come sai ka ce no I am going to the masjid ce a me masjid sai ka ce inda ake bautawa Allah ce okay to shikenan ko kana so mu je ne sai kai ma ka tafa shi gaba shikenan gashi basu ce mata zuwa ga Muhammad ba zo da sabon addini shine ma'anar saba'a saba'a idan da alhamza ne ku kiyaye dan haka za ku ga akwai alhamza a wani bugun to ma'ana wanda ya bar addinin iyaye da kakanni ya zo da wani addini, in kuwa kakanni ya zo da sabon addini, kala sai su sayyidina Ali suka ce da ita huwa allazi ta'anina, wannan dai da kike nufin ba su ce da ita na'am ba, don suka ce da ita na'am su ma sun yadda kenan annabi ya zo da sabu ladabi a ciki, to su ba za su ce mata eh ba, sai su ce eh wannan dai da kike nufin shi din muje. Fantaliki mutafi faja'a biha ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai suka zo da ita wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka sauke ta an ba'iriha, ma'ana sai a durƙusar da raƙumin kenan ita sai ta sauka. Haka ake yanzu a saukar da mutum akan raƙumi, sai a kama akalar raƙumin sai raƙumin ya durƙusa kai kuma sai ka sauka. Wada annabi sallallahu alaihi wa sallama bi ina'in, su salkuna guda biyu, wa auka a afwahahuma, ya kwance ɗaurin da aka yi a bakinsu, afwah daga fu, to afwahu, to afwahahuma bakunan salka guda biyu da ke ɗaure, wa auka a ruwan, ma'ana ya saki ruwa daga bakin me, daga bakin salkunan, sai suka ci gaba da zubar da ruwa, shine wa atlaqa al-azaliya, al-azaliya ma'ana wurin zubar da ruwan, sai manzon Allah ya bude shi sai ruwa ya zuba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa nudiya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana, tunda an ƙara ta a cikin gini din dole ma'anar ta canza, in kace slow, in kace slowly, an samu me, an samu now, an samu mai verb, idan ka ce bambanci sai ka ce bambance bambance, bambanci suna ne, bambance bambance fa siffar yadda ake nuna bambanci ce. Ina ba ta an gane da dabba shi shi ma sai ya shayar. Wa kana akhira zalika, wa kana akhira zaka, karshen dai wannan ruwa, an a atallazi asabatu aljanabatu ina'an min ma'in, wannan da janaba ta same shi din nan a dazu wanda aka yirin tsi, manzo Allah bai manta da talakawan shi, kar ku manta daga yin sallama ne annabi ya juye ga wancan mutumin, amma ku dubi duk da wadata ta samu ya manta da shi. Haka ake ainihin son shugabanci, mutane ne sun zabe ka, wanda sa ba yadda demokradiya za ta yi albarka jama'a, dan duk zalunci ake yi, dan ma fa mutane ba sa tsine mata ne, da ku ne kuna cewa Allah ya tsine wa demokradiya, wato ku manta da cewa Allah ya tsine wa shugabanni, ita demokradiya in kuka rusa ta, demokradiya Allah ya kawo demokradiya cikas. Ina fata an gane, insha Allah ba za ta kai labari ba, tunda shekara goma ta ki albarka, Allah madaukakin sarki ya rusa ta. Da shi da yace wai mullahi, mai riwaya yace ina rantsuwa da Allah, laqad uqli'a anha, an karbe wannan ruwa daga gare ta, wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mil'atan minha hina, wato sadda aka karba aka je aka yi amfani da shi, da aka dawo mata da shi, wallahi sai muka ga cewa ya ma fi yawa fiye da yadda aka karba daga gare ta, ibtida'an fiha, an gane ibtida'a fiha. Faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam, mai riwaya ce sai muka ga yadda aka mayar mata ya fi nata yawa, kaga ta ci riba ko, to bar ku ji alherin annabi, dan ka san cewa duk duniya da lahira Allah bai taba halittar mutumin kirki irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam, duk duniya da lahira babu dan arziki irin manzon Allah, duk daraja annaba ba su kai shi ba, duk daraja mala'iku ba su kai shi ba, babu wanda yake da farar zuciya wadda zuciyar shi ta cika alheri kuma yake kowa fatan alheri irin manzon Allah. Yanzu ba an yi amfani da ruwanta ba, to ba sai a kifa mata mari a kore ta dan ta ji tsoro ba, a'a ba dai manzon Allah ba, bari ku ji abin da yake, sai yace ijma'ulaha, ku tara mata tsaraba, ku yi mata tsaraba, ku tara mata alheri, ku yi mata kyauta. Fajama'ulaha, sai suka rinka tara mata, min baini ajwatin, tun daga dabino, wa daqiqatin, da danyen gari, wa sawiqatin, da soyayyen gari, gari danye wanda danye ne yanzu aka daka shi danye daga hatsi, da kuma garin da an soya shi kamar garin kwaki, suka rinka tara mata. Hatta jama'ulaha ta'aman, har sai da suka tara mata abinci dami guda, ashe larabawa ma sun yadda cewa ko da babu ainihin wato bread za su iya kiran abu, duk waɗannan abubuwan abinci ne. Garin rogo ne, a garin shinkafa ne, garin dawa ne, dabino ne, gashi nan suka tara mata dan kar ku manta an dawo daga tafiya ne, jama'a dan abincin su dan guzurin su ne suka tattara mata. Fajama'ulaha, aka ce hatta jama'ulaha ta'aman, har sai da suka tara mata abinci. Faja'aluha fi saubin, sai suka saka wannan abinci a cikin wani tufafi haka aka kulle mata. Wa hamaluha ala ba'iriha, suka dora ta akan raƙuminta, kun ji mutuncin sahabbai, suka dora ta akan raƙuminta. Wa wada'u sauba baina yadaiha, sai suka dora mata wannan tufafi wanda aka tara mata tsaraba a gabanta. Ga ruwanta an mayar mata fa, kun fahimta, ga tsaraba. Qala laha, sannan sai manzon Allah ya mata jawabi, zai mata jawabin ban kwana. Ta hadu da mutumin da tsakanin sama da ƙasa ba a taba yin irin shi ba. Za ku ji comment din wannan matar. Sai manzon Allah ya ce ta'alamina, a cikin wata riwaya ta'allamina, ki sani da cewa ma razi'ina mimma iki shay'a, ba mu rage komai daga ruwanki ba, yadda ruwanki yake ba mu rage miki ba. Ma razi'ina mimma iki shay'in, ba mu rage komai daga cikin ruwanki ba. Walakin Allah huwa allazi asqana, Allah ne ya shayar da mu. Allahu akbar. Wato kaji Allah ya yi amfani da ruwanta ne a matsayin ruwan da ya fitar musu suka yi amfani da shi. Ta iya yiwa ka ce to ai tunda haka ne, me yasa kenan Allah bai kawo musu ruwan ba? A'a, idan Allah ya nufi wani babban alheri zai faru, sai ya shirya mai wani sanadi. Sai kaga motar ka ta yi faci a wani ƙauye, mutanen ƙauyen su taimake ka a gyara, wannan ya kawo mangwaro, wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza, ka tashi tafiya sai ka kawo naira 500 sai ka miƙa wani dattijo, sai ji daɗi. Kai ki za ka tafi sai ce to tsaya mana ɗana, sako zo ka gani. Sai ga ya kira wata ya tashi, yana da wata 'yar delo haka, ya ce yaya ɗana wannan ba ka san? Ce to babu, bari sai na dawo. Sai ka ga shi kenan Allah ya nufi aure ne zai faru, shi ne kai faci a ƙauyen. Ina fata an gane. Ba da haka ba, sai kai faci a wani daji ka sha wahala, amma Allah ya nufi wannan auren zai faru. Wannan wani alheri ne Allah ya nufi, danginta za su musulunta, shi ne ya sa aka haɗu da ita. In ba haka ba, ai hadisi ya zo cikin Bukhari, mun karanta a baya, ruwa ya ɓuɓɓugo daga yatsun manzon Allah. To me ya rage kuma? Da ba sai manzon Allah ruwan can da ya alwala da shi a ɗibo ya sake sawa, ruwan ya taɓuɓɓugowa suna ɗiba ba, ba haka muka ji a baya ba? Amma Allah ya nufi wani alherin ne, shi ne ya farar da haka. Ina fatan kun gane wannan. Fa'atat ahlaha, sai ta je wurin danginta. Wa qad ihtabasat anhum, a halin ta yi jinkiri daga gare su. Aka ce yadda aru ita ce take gaba, ana ga ta sa, sai danginta da ke baya su an tare ta, ita bata zo ba. Kalu, sai suka ce ma habasaki ya fulana, ya ke wance menene ya tare ki? Qalat, sai ta ce al'ajabu, abun mamaki. Ai mutanen da sun iya bada labari, je kaka samu kaza kaza wa kaza, yayi kaza da kaza, wai labari a wurin mutumin ƙauye malan, shine nan kaza da kaza da kaza. Fa wallahi, tace ina muku rantsuwa da Allah, innahu la asharun nasi, tana cewa tsakanin wannan da wannan to ba wanda yafi mutumin nan iya rufa ido. Fa rafa'athuma ila samai, sai ta daga su sama. Ta'ani as-samaa wal arda, wato tana nufin tsakanin sama da ƙasa ba wanda yafi mutumin nan rufa ido, tsuwa cewa rufa ido aka yi mata. Saboda dama ba magujiya ce mahallin ta yadda da rufa ido ne, ba musulma bace balle ta zama ita mahallin ta yadda da manzo ne, mu'jiza. Sai ta ce wannan mutum tsakanin sama da ƙasa, in dai ba yafi kowa iya rufa ido, akai hari ga ƙauyukan da ke kewaye da ita daga ƙauyukan mushrikai. Yughiruna alaiha, ina wannan kalma a cikin Alkur'ani? Wal adiyati babha, falmughirati su ma sahabbai, mutanen kirki ne, irin mai gidansu ne. Wala yusibuna sirma alladhi hiya minhu, ba sa taba garin da take ciki, wato garin da take ciki ba sa tabawa, ba sa shiga cikin garin. Fa qalat yawman liqaumiha, ganin suna kyale mu bane haka sidda, suna kyale mu ne saboda akwai wani alheri dake tsakani na da su. Abinda take nufi kenan, fa halakum fil islami, bana kwadaitar da ku musulunci ba. Kun ga ita ma wannan mata tana da basira, wannan alherin gashi ya shafe ku, ba a kawo muku hari. Fa halakum fil islami, ba kwa shiga musulunci ba. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Ma'ana mu musulmi mu je mu kyautata wa mutane, miyo mutane alheri mu kyautata mu. Gashi kuna ga ta ce ba a zo an yi wa'azin ƙasa baki ɗaya ba a garin ma, ba a yi na mako ba, ba masallacin juma'a. Ita ce yanzu ta zama mai, ita ta zama mai wa'azi. Ita ce fa halakum fil islami, ma'ana mutanen da salaf a lamba ta 341 da kuma can lamba ta 378. Jama'ar musulmi, kun ji wannan hadisi wanda yana ɗauke da fa'idoji masu ɗimbin yawa, waɗanda sai mun zo kaɗan daga cikinsu za mu tattauna su a gobe insha Allahu ta'ala. Amma musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai, Allah ya rusa demokuraɗiyya da 'yan demokuraɗiyya. Muna roƙon Allah, Allah ya ƙara demokuraɗiyya cikas. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.